بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوام سوء البركة من أيمنا بركة ساكي داووا gaba na uku kenan insha Allah a wannan rana na biyu da muke gabatar da daura wanda majalisin Sheikh Abubakar Muhammad Muhammad Al-Jasawi ta shirya domin amfanan ƴan uwa ɗaliban ilimi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka wa su malam da alkhairi, ya ƙara musu lafiya, ya tabbatar da su akan abin da yake daidai. A wannan safiya muna safiyar Juma'a 23 ga watan Rabi'ul Akhir, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446, daidai da 25 ga watan Goma shekarar Bature 2024, 22 watan Rabi'ul Awwal ko, jazakumullahu khairan. Muna darasi ko kuma muna bitar wannan risala ta babban malami Sheikh Muhammad Kabir Abu Sumayya Al-Marwi hafizahullahu wa ra'ahu, wato littafin Tawjihul Umma ila wujubi tawqiri ulama'il millah wa khuturati at-ta'n fihim, bayani game da wajibcin girmama malamai da kuma mutunta su, tare da bayyana hadarin da ke cikin taba mutuncin malamai da su kansu. Mun ji gabatarwa da malam yayi mana ajiya, a yau zamu tashi shafi na 7 kenan insha Allah, inda malam yace wujubu ta'zimil ilmi wa ahlihi. Malam zai yi mana bayani game da wajibcin girmama ilimi da kuma ma'abota ilimi, ma'ana duk wanda ya san darajar ilimi to ya san wajibi ne girmama ilimi. To zamu ji dalilai na nassoshi Al-Qur'ani da Sunnah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke tabbatar da wajibcin girmama ilimi. To sakamakon girman ilimi, to duk wanda Allah ya azurta shi da ilimi ya zama ma'abuci ilimi, to shi ma ya cancanci a girmama shi. Da haka malam zai yi mana bayani game da wajibcin haka insha Allah. Malam yace wa min al-ma'lumi 'inda kulli muslimin anna ta'zima ma 'azzamahu Allah min sha'air din, sannan nan abu ne da kowane musulmi mai lafiyayyen tunani da hankali akan cewa duk abin da Allah mahaliccinmu ya girmama, to wajibi ne mutum ya fahimci wannan abin yana daga cikin alama na addini. Wato abin da Allah da ya halicce mu da kanshi ya girmama shi. Bil munasaba mu dauka kaman yau da muke ranar Juma'a, yana daga cikin abu mafi girman falala da ake son musulmi ya bada kula da muhimmancinsa, shine yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ku dubi salatin manzon Allah, Allah da kansa yace shi ma yana yi masa salati, inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, sai yace ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ai duk wanda yake da sani ya kamata daga jin cewa Allah da kanshi yana yi, ka san wannan al'amari ne mai matukar girma. To kai ma an kwadaitar da kai ka yawaita yi wa manzon Allah salati. Da haka sai ka duba daga wayewan gari ko tun daga daren Juma'an nan da muka shawo har zuwa yanzu, salati nawa kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan Allah ya sa kana kai ka ci gaba, in kuma da ka sha'afa to ka fara yanzu kai ta yi wa manzon Allah salati, ba tare da ka tsaya ka yi lissafin adadi ba, ma kai ta yi kawai gwargwadon abin da ya sawwaka. To haka anan za mu zo mu ji al'amarin ilimi, Allah madaukakin sarki da kanshi shi ya girmama ilimi. To ka san ilimi sha'ira ce daga cikin sha'iran addini, an fahimta ko? Gashi sai yace wa minha, daga irin waɗannan ababe da Allah madaukakin sarki da kansa ya girmama, ta'zima ahlal ilmi, Allah ya girmama ma'abuta ilimi. Faqad faddalahum bi ma'rifati dinihi, kaga Allah ya fifita malamai saboda su suka san addinin Allah. Qala ta'ala, Allah yace ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, duk wanda Allah ya bashi hikima hikima anan kamar yadda zamu zo mu ji fassarar manyan malamai suka ce ilimi ake nufi anan wajen. Dan haka duk wanda Allah ya bashi sanin ilimi na shari'a, to ilimin kuma ba kowane iri ba, ilimin shari'a na addinin musulunci, ya san Qur'ani, ya san sunna, ya san fiqh, ya san abubuwa da ake buƙatar a sani a musulunci, to lallai faqad utiya khairan katira. Wannan irin bawa Allah ya yi mishi baiwa, ya bashi alkhairai masu dimbin yawa. Allah ka sanya mu daga cikin shi. Ya sai ce wa huwa al-ilmu ash-shar'i, abinda ake nufi da hikima anan shine ilimi na shari'a. Jama'a an gane wannan ne ko? وقد استشهد الله بالعلماء في اثبات الالوهيه فقال يتي سنن كما الله مدوكين سركي يا كف مالمي a matsayin shedu game da tabbatar da dayantakan Allah. Allahu akbar. Wato Allah ne yake son ya tabbatar da shi ɗaya ne tilo, babu na biyun shi. Amma sai Allah yake son in kuna son ku san waye shedu akan haka, to malamai ne. Ma'ana kamar a ce an zo gaban alƙali ne, ana son a tabbatar da wani al'amari, sai alƙali ya nemi a kawo wanda zai zama shaida. Kaga duk wanda yake son ya bada shaidar nan zai kawo, sai ya zama amintaccen shi ne. To yanzu Allah ne yake son ya kafa shaidu a kan ɗayantakansa, sai Allah ya tabbatar cewa malamai su ne shaidu a kan haka. Tsakani da Allah, irin waɗannan mutane ya kamata a ci mutuncinsu? Abinda malam yake son mu fahimta ke. Ya ce faƙala, ku ji abinda Allah ya ce. Shahidallahu, Allah ya ce shi da kansa ya shaida, annahu la ilaha illahu wa kafa billahi shahida. Allah ya tabbatar da cewa shi ɗaya ne tilo, babu na biyun shi. To ba shi kaɗai ba, sai Allah ya ce daga cikin halittunsa wal mala'ika, mala'iku ma sun shaida haka. To ba su ba, kaga da Allah ya kawo kansa a matsayin na farkon shaida, sai ya ce mala'iku su ne na biyu. Na ukunsu fa sai ya ce wa ulul ilmi qa'iman bil qist, haka ma'abuta ilmi waɗanda suka tsayu a kan gaskiya, wato malaman Allah, ulama'ur rabbaniyyun, ba malaman ba shaidanin malamai ba, irin wanda muka ji yanzu aka gama mana kwatancen su ko, wanda za su koya wa mutane wato shiriri ta ne da shirme da halayyansu, ko ba irin wa'annan ba, ana nufin malaman Allah. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Kaga cikin bayan Allah, kamar yadda zamu zo mu ji, sai Allah ya zaɓi malamai wanda a cikinsa ake samun manyan mutane irin annabawa da manzanni da salihan bayi da ainihin wato makamantansu. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Sai Allah ya ce la ilaha illahu, babu abun bauta da gaskiya sai shi al-azizul hakim, shi ne ainihin wato wanda yake mabuwayi, shi ne wanda yake gwani, a cikin suratu Ali Imran. استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده. هذا الله مدوكين سيكي يا كفى ما لم يشهدو أكن الأمر ما في جرمة شيني تبتد أينتكن شي واندفكم شيني توشا توحيدي. وهذا يدل على فضل العلم وأهله. ما ليتي كاغا واني هنا نوني نزوى فلالا إلمي دكما فلالا ما أبو تا إلمي. Yanzu ku dubi mu ɗan adam, yadda muka san darajar kuɗi, kuɗi yana da daraja a wajen kowa ko? To duk wanda yake da kuɗi zaka ga shi ma muna darajta shi, haka ne ko ba haka bane? To shi da anan ake son a nuna maka shi a wajen Allah ilimi ne yake da falala. To duk wanda yake ma'abuci ilimi, to shi ma yana da falala. Ina ganin an fahimci kwatancin yanzu ai ko? Yawwa. Da haka sai malam yace wa qad zakkahu, shi yasa haƙiƙa Allah ya tsarkake malamai. Wa'addalahum, ya nuna su mutanen kirki ne, mutanen ƙwarai ne. Faja'alahumul udula, da haka ya maida su mutanen arziki. Wa wasafahum bikaunihim ulul ilmi, sai Allah ya sifanta su saboda ne, saboda kasancewansu ma'abota ilimi. Wa huwa yadullu ala ikhtisasihim bihi, kaga wannan ya nuna sun keɓanta da ilimin da suke da shi. Wa annahum ahlu, sannan kuma lallai tabbas su ma'abota ilimin ne. Wa ashabuhu, su ne abokin tafiya na ilimi. Wa annahu subhanahu istashhada bi nafsihi wa huwa ajallu shahidin, shi yasa Allah ya fara zamowa shaida a karan kansa, wanda shi ne shaida mafi girma Allah kenan. Summa bi khiyari khalqihi, sannan sai biyo baya da mafi daraja daga cikin halittunsa. Wa hum mala'ikatuhu, su ne mala'ikunsa. والعلماء من عباده sannan sai kuma mala'iku a cikin bayinsa jama'an fahimta ko wa yakfihim bihadha fadlan wa sharafa malaiyace in iya wannan shine dalili da muke da shi na tabbatar da falalan malamai ya ishe su ba sa buƙatan wani kuma balanta na zamu zo mu ji akwai wasu masu dindin yawa ba ma za a iya kawo su duka anan ba malam yace qala al-qurtubi fi tafsiri hadhihi al-aya babban malamin tafsiri al-imam al-qurtubi malam ahmad dan muhammad abu abdullah al-qurtubi a cikin tafsirinsa al-jami'u li ahkam al-qur'an da yazo karkashin wannan ayan ku ji abin da yake cewa fi hadhihi al-aya دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم اكركشن wannan aya akwai dalili da yake nuna falalar ilimi da darajar da ilimi ke da shi da kuma ma'abuta ilimi sune malamai kuma da falalan su malaman su ma fa innahu law kana ahadun ashrafa min al-ulama malai yace kaga da akwai wadanda suka fi malamai daraja laqaranahum Allah bismihi da Allah ya gwama wadannan da suka fi malamai da su zai gwama da sunan shi amma da yake babu wanda yake gaba da su babu ma wanda yake daidai da su zamu zo mu ji yanzu Allah yana cewa akwai wanda ma za a kwatanta shi da malami Allah ya ce babu da kanshi Allah ya tabbatar da wannan da haka sai Allah ya gwama sunayen malamai da sunan shi da sunan mala'iku a wuri guda kama qarana ismul ulama kamar yadda ya gwama sunan mala'iku da sunansa haka ya gwama sunan malamai da sunansa ka karanta tafsirinsa zaka ga ƙarin bayani akan wannan wa qala ibn jama'a babban malami al-imam ibn jama'a shi ma da yazo cikin littafin tafsiratu sami' yana bayani game da malamai da ilimi ku ji abin da yake a ƙarƙashin wannan ayar bada'a subhanahu bi nafsihi kaga Allah ya fara fadin kansa a matsayin shi ne shaida na cewa shi ɗaya ne wa sanna bi mala'ikatihi sannan sai ya ainihin wato biyo baya da mala'iku a matsayin na biyu wa sallata bi ahli al-ilm na uku sai ya kawo ma abota ilimi ai ina ganin ko a jarabawa ne in ana neman waɗanda suka yi fice da an zo na ɗaya na biyu na uku an gama to kaji yadda Allah ya jera su sai yake wa kafahum dhalika sharafan wa fadla wa jalalatan wa nubala wannan kan ya ishe malamai daraja da falala da girman matsayi da kuma nuna cewa su sun isa tunda har Allah ya ba su wannan matsayi wa qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim shi ma da yazo cikin littafin sa shahararre miftahu dar as-sa'ada bari ku ji abin da yace yace warabi'u yana lissafo ainihin wato bayani ne da yake bayyana matsayin malamai da ilimi wa qala aidha sai yace anna fi dunya hadha a karkashin wannan ayan tazkiyatuhum wa ta'dilihim Allah madaukakin sarki ya tsarkake malamai kuma ya nuna su mutanen kirki ne mutanen arziki ne su fa inna Allah la yastashhara min khalqihi illa al-adud domin Allah ba zai taba yadda wani ya zama shaidan shi ba sai mutumin kirki wa qala aidha ya ci gaba da cewa a wani waje annahu subhanahu madaha ahli al-ilm lalle Allah madaukakin sarki ya yabi ma abota ilimi wa asna alaihim ya jinjina musu wa sharafahum bi an ja'ala kitabahu ayatun bayyinat sai Allah madaukakin sarki ya bayyana darajar malamai ta hanyar sanya littafin shi ya sifanta littafin shi cewa ayoyi ne bayyanannu amma a ina Allah ya taskace waɗannan ayoyin littafin nasa bayyanannu sai ya ce fi sudurihim a kirhazan malamai ka duba littafi mafi daraja shine alqur'ani saboda maganan Allah ne sai Allah ya ce to maganan nasa yana kirazan malamai ne da haka ko da kana ganin alqur'ani rubuce a cikin takarda ba za ka fahimci komai a ciki ba sai malaman sun yi maka bayani shi kaga shi qur'ani na cikin kirjin su wa hadhihi khassa wa manqaba lahum duna ghairihi malai yace kaga wannan to yana nuna matsayin su a keɓe da darajar su babu wanin su fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yake cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm abinda kuke tunani ba haka bane ayoyi ne bayyananu wanda Allah ya sanya sanin shi a kirazan waɗanda suke ma abuta ilimi jama'a malamai suna da daraja ko ba su da shi sai yace wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, babu wanda zai rinka yin jayayya da ayoyin mu sai wanda ya zalunci kansa. Ma'ana jayayya ma an kai da malami to ka zama azzalimi, domin Allah yace ayoyin suna kira zan malamai, sai yace duk wanda ya jayayya da ayoyin azzalimi ne. To ta yaya zaka jayayya da ayoyin Allah? Shine kai jayayya da malamin da yake a kirjinsa, zaka so ba a jayayya da malamai? Ba an gane wannan da kyau ko? Daga nan zaka gane dalilan malaman aqida da usul da a cikin littattafansu suke kawo babi su kutan da guda game da hadarin aljidala wal mira'a fid din, jayayya da gargama a cikin addini ba ta farkin musulmi na kwarai bane. Balantana kuma a ce malami mutum yake wa jayayya, wato malami ma da malami ba jayayya suke yi ba, sai dai su tattaunawa da za su ƙari juna da ilimi. Shi yasa ta farkin waɗanda kuka ga suke mai da ilimi abin jayayya, wallahi ba a bayyabo ba ce, ba ta farki na ƙwarai ba ne. Da haka ɗaliban ilimi musamman waɗanda muka fara tunanin wannan ai shi ne hanyar da yake tabbatar da kai malami ne, ko da haka mutane za su yarda da iliminka, kai ta jayayya da mutane. Akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man talaba al-ilma liyumari bihi al-ulama, duk wanda ya koyi ilimi saboda yayi kafada da kafada da malamai, wai jadilu bihi sufaha, sannan ya rinka yin ma'ana yayi jayayya da malamai, yayi wa jahilai gama gari isa da kafafa, manzo Allah ya ce lam yashmit ra'ihat al-janna, wallahi ba zai ji kanshin aljanna ba. Da haka yan uwa masu albarka, mu gane wannan tafarki ba tafarki ne na kwarai ba. Mutum ya maida jayayya shine malantarsa, kaji yana jefa kalubale, yana ba da gayyata duk wanda yake son a yi jayayya da shi ya zo, wallahi ba tafarki ne na kwarai ba. Idan ko da gaskiya mutum yake nema, to sai dai a yi munazara, tattaunawa na girmama juna da kuma neman shari'a. Sai yasa kaga su Imamu Shafi'i idan za su yi zaman munazara, Shafi'i har addu'a yake yi cewa ya Allah ka sanya gaskiya a harshen abokin tattaunawa na, domin in gane gaskiya in bi wannan gaskiya. Amma mutum daga yadda ake jefa kalubalen, ka san ba gaskiya yake nema ba, so yake kawai ya kure, so yake jahilai su ce sai shi ai ta mishi like ana ta sharing maganganun nasa. So wannan ba tafarki ne na kwarai ba. Da haka ɗaliban ilimi mu dawo cikin taƙayyin, kaji Allah madaukakin sarki ne yake cewa babu mai jayayya da ayoyinmu sai azzalimai. Allah ya kyauta. Wa mimma yadullu ala fadlihim, malai ce daga cikin abin da yake nuni zuwa ga falalan malamai, annallahu subhanahu nafa at-taswiyata bainal ulama'i wa bainal ghairihi. Kun ga maganar da muke yi, Allah ya kore wato daidaito tsakanin malamai da wanda ya wannance su. Duk wanda ba malami ba ko, to baya zamowa sa'an malami, kowaye shi duk girman mulkinsa, duk sarauta, duk wadata, duk kuɗi, duk shekaru, matukar shi ba malami ba ne ko, wallahi ƙasa yake da malamai. Malamai ba su da sa'a abokin tafiya in ba malami irinsu ba. Barka ji abin da Allah ya ce, kama nafat taswiya baina ashabil janna wa ashabin nar, kamar yadda Allah ya kore daidaito tsakanin ɗan wuta da ɗan aljanna. Kowa ya san babu daidaito tsakanin ɗan wuta da aljanna ko? La yastawi ashabun nari wa ashabul janna, Allah ya ce ba za ka taba daidaitawa ba tsakanin dan aljanna da dan wuta, ashabul janna humul faizun. To haka Allah ya ce ba za ka taba daidaita malami ga wanda ba shi ba, to waye zaka dora a saman malami kenan? In an ce ba wanda ma yake sa'an shi, ba kirin shi, to ya za a yi a samu wanda yake sama da shi? Babu. Shine Allah madaukakin sarki a cikin ainihin wato Az-Zumar yace, kul, kace da su ya Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, in ba ma danganci ba zai yi a daidaita wanda yake masani? Waye masani? Jama'a shine malami. Zai yi a daidaita shi da wanda yake ba masani ba, da jahili? Wallahi ba zai taba yi a daidaita su ba. Kama qala ta'ala, haka Allah ya fadi game da ƴan wuta da ƴan aljanna, Allah ya ce la yastawi ashabul jannati la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, hadha yadullu ala ghayati fadlihim wa sharafi. Malai yace kun ga wannan, to dalili ne da yake nuni zuwa ga makuriyar falalansu da darajarsu. Qala ibn al-Qayyim, al-Imam ibn al-Qayyim shaykhul Islam al-Thani yake cewa annahu subhanahu nafa taswiya bayna ahlihi وبين غيرهم kaga Allah ya kore daidaito tsakanin mutanen shi da wasun su kama na fattasu ya baina ashabil janna wa ashabin nar kama yadda ya kore daidaito tsakanin mazuwa aljanna da mazuwa wuta fa qala sai Allah madaukakin sarki yake cewa wal hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab masu fahimtan wannan masu ganewa masu tintintini akai shine masu hankali da haka in baka gane cewa babu sa'an malami ba to alaman kwakwalwanka yana da motsi kenan akwai motsi a cikin kwakwalwan Allah ya kyauta malami yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi a wani waje la yastawi ashabul nari wa ashabul janna wa hadha yadullu ala ghayati fadlihim wa sharafihim malami yace kaga wannan yana nuni ne zuwa ga wato girman falalansu da darajarsu wa qala ta'ala sannan a wani wajen a cikin suratu Fatir ka ji abin da Allah yake cewa innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama kamar yadda muka yi bayani jiya Allah da ya halicce mu ya halicci kowa da komai cewa yake kadai waɗanda suke jin tsoron shi suke kiyaye dokokin shi sune malamai shine muka fadi a jiya cewa amma yau zaka ga jahili shi kuma yana cewa malamai ba sa tsoron Allah kai ka duba wannan ganganci shi dai Allah ga abin da yake amma shi kuma yana fadin akasin abin da Allah ya faɗi tamaman Allah ya kyauta sai Allah ya ce inna Allah azizun ghafur lalle Allah mabuwayi ne kuma mai yawan gafara ne wa qala a wani wajen Allah yake cewa ulaika hum khairul bariyya wato malamai kenan su dinnan wancananka malamai hum khairul bariyya su ne mafi alkhairi a cikin mutane gaba daya shi suka fi kowa alkhairi wa qala ibn jamaa al-imam ibn jamaa a cikin wancan littafin nasa dai tazkiratus sani yake cewa faktabat al-ayatani anna al-ulamaa hum alladhina yashauna Allah ta'ala wa anna alladhina yashauna Allah ta'ala hum khairul bariyya kaga sai ayoyin nan guda biyu suke tabbatar mana da cewa tabbas malamai dai su ne masu jin tsoron Allah su ne masu kiyaye dokokin Allah duk mai jin tsoron Allah kuwa duk mai kiyaye dokan Allah to shi ne mafi alkhairi cikin halittun Allah ka ji yadda suka gwama ayoyi kenan suka fitar da ma'ana guda da haka sai ya ce fayuntaju anna al-ulama'a hum khairul bariyya da haka sakamakon da waɗannan ayoyin za su fitar shine cewa lallai malamai masu tsoron Allah ma'ana duk inda aka ce malamai sai ka fahimci wani irin malami an gane malami ne tsoron Allah sai ka ce su ne mafi alkhairi kenan cikin halittu faqad amara Allahu ibadahu an yas'alu al-ulama fima jahiluhu min amri dinihi da yake kaga Allah ya yarda da malamai sai ya ce sauran gama gari idan ma suna da matsala suna da wani tambaya game da abin da ya shafi haƙƙin Allah da addinin Allah to su malaman za su tambaya abin duk da malaman suka ce musu su aikata sarki ya tabbata ga Allah in ba wanda ka sakankance da shi ba za ka taɓa yarda ya magana a madadinka ba amma ka dubi Allah mahalici shi ya lamunce duk matsalan da kake da shi wanda yake da alaka da shi Allah ko addinin Allah sai Allah ya ce ka tambayi malamai su za su gaya ma me za ka yi kuma in sun gaya maka ka aikata abin da suka ce in ba masu daraja ba jama'a waye za a ba irin wannan lamuni kamar mutum ya ce ka bashi ATM ɗinka da password ɗinka ka ce ka yarda duk wanda yake da wani bukata a wajenka ya je ya same shi shi zai bashi abin da ya dace anya mutum zai wannan ga kowa wallahi sai wanda ka gamsu da shi wani ko matan shi ba zai yarda da ita haka ba amma kaga shi Allah ya ce ya yarda in ma za a yi tambaya a tambayi malamai me Allah ya ce gashi sai yake cewa amarahum bi su'alihim wa ruju'a ila qawli aqwalihim wa ja'ala dhalika ka shahadati minhum Allah ya yi umarni ma Allah ya yi yace a tambaye su sannan yace duk abin da suka faɗa a koma zuwa ga maganansu to ka gaya min ta yaya al'umma za su samu tsira su samu falahi idan malaman suna cewa ayi kaza su kuma abinda malaman suka ce shi suke sabawa kuma su ce suna son a zauna lafiya a ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba yawa da haka mu dawo cikin tayyayin mu sannan Allah ya maida hakan ya zama kaman shine shaida ga su malaman fa qala ku ji yadda Allah ya zuba galan salan zancan Allah ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhi wato ba wanda muka aika a matsayin manzo ko annabi gabanin ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama face sai da yanzu su ma mazaje ne wanda muka yi musu wahayi kaga malaman farko a duniya sune annabawa kenan domin sai aka fara karantar da su wahayi jama'an gane wannan da kyau ko sai san ana maganar malamai to kaka dauka cewa banda annabawa ai sune a karan farko kamar misali ne mutum yace yanzu ana neman lecturori kaga an ce lecturori akwai professor akwai doctorci akwai waɗanda suke assistant graduate assistant da makamantansu amma idan aka zo ana maganan professors to ba kowane lecturer zai shiga ba to su manzanni da annabawa ka dauka kaman su ne a matakin professorship an gano wannan shi yasa aka ce ma su waɗanda suke a ƙasan su da suke malanta to gadan su suka yi to dan haka ana maganan malamai ka kawo su ne ma a karam a sahun farko an gane to sai Allah madaukakin sarki yake cewa fa qala wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi ba mu aiko gabanin ka ba face mazaje wanda muka yi musu wahayi dan haka sai Allah ya ce fas'alu kaga al'amru huna lil wujub umarni Allah yi Allah ya ce ku tambayi suwa ahla dhikri ma abuta ilmi malamai su za ku tambaya idan akwai annabawa a cikin ku to ku tambayi su annabawan idan akwai manzanni a cikin ku su manzannin za ku tambaya shi yasa kaga sahabban manzon Allah baki ɗaya kaf duk wata rikici da ta barke a tsakanin su wajen manzon Allah suke zuwa ko da ko rikici ne tsakanin miji da mata sai su garzayo wajen manzon Allah rikici tsakanin ɗa da uba sai su garzayo wajen manzon Allah rikici tsakanin makwabci da makwabci sai su garzayo wajen manzon Allah bashi yana tsakanin su manzon Allah rikicin gona wannan ya shiga wannan ya shayar da ruwa wajen manzon Allah dan shi ne kadai reference point a sadda yake raye to daga sadda babu manzon Allah fa to shi ne malamai suka gaje su shi ne al-ulama'u warathatul anbiya jama'a muna ƙara gane matsayin malanta ko Allah madaukakin sai ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun duk abinda ba ku sani ba ku tambaye malamai wa ahlu dhikri hum ahlu al-ilmi ma'abuta zikiri da aka ce anan sune malamai bima anzala Allah waɗanda suke da ilimin abinda Allah ya saukar alal anbiya'i wanda Allah ya saukar wa annabawa yasa Allah yace a tambaye su idan ya san an tambaye su ba za su faɗi ra'ayin su ba za su yi kokari su faɗi abinda Allah ya saukar wa annabawa ne da shi za su gaya muku hukuncin dan ya san in ya faɗi san ran shi to ya shiga uku ya lalace shi yasa kaga malami aka mai tambayan da bai sani ba baya jin kunya baya jin nauyi yace bai sani ba don haka yafi mishi sauki fiye da yawa Allah shi shigi a cikin hukuncin sa ka karanta littafin i'lamul muwaqqi'ina ko a'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin nan zaka gane irin hatsarin da ke kan mutum ya rinka fadin zance ba da ilimi ba Allah ya kiyaye malai yace qala al-imamu as-sa'di al-imamu abdurrahman ibn nasir as-sa'di ko as-sa'di as-sa'di alalla mashhur ko amma malamai sun tabbatar da ingantaccen yadda wasali yake shine as-sa'di fi tafsiri hadhihi al-aya dai zai fassara wannan ayan sai yace wa umumi hadhihi al-aya wannan ayan tana bada hukunci ga manne fiha madhu ahli al-ilm akwai yabo game da ma'abuta ilimi wa anna a'la anwa'u kuma mafi kololuwan anwa'ihi nau'o'i ilimi al-ilmu bi kitabillahi al-munazzal wannan shine ilimi mafi kololuwa da aka ba wai ilimin boko ba kana da ainihin wato certificate ko kana da diploma ko NCE ko degree ko magister ko doctora ko in dai ba ilimin al-qur'ani ba to har yanzu ba kai ilimin da ake magana ba da aka ilimi mafi kololuwa shine ilimin littafin Allah al-munazzal wanda Allah ya saukar fa inna Allah amara man la ya'lamu bi ruju' ilayhi shi yasa Allah ya umarni ga duk wanda bai da ilimi ya koma zuwa gare su fi jami'il hawadith, kun ga magana da muka yi akan komai fa. Idan matsala ta kan maka, kada sai yadda zaka yi wallahi ka koma wa malami akan komai, kada ka ce a to ai yanzu matsalan da nake da shi matsala ne tsakanina da matana, a to wa zai warware maka, matsala ne tsakanina da kasuwanci na, su din ne dai, kada ka ce ai sai sallah da azumi kadai. A a an fahimta ko? Fi jami'il hawadith. Sannan sai yake cewa wa fi dhimmihi ta'dilu ahli al-ilmi wa tazkiyatun lahum haythu amara bisu'ali. Malai yace a gargashin wannan kaga Allah yana nuna darajar malamai, yana kuma tsarkake su, shi yasa yace a tambaye su komai. Wa anna bidhalika yakhrujul jahila yakhrujul jahilu min at-tabi'a. Yin tambayan shi zai sa jahili ya kubuta a wajen Allah, domin matsalan shi ne jahili idan ya zo gaban Allah, Allah ya kama shi da bai yi abin da ya kamata ba, ba zai yi wa Allah hujja da cewa ai ban sani ba, domin da zaran ya buɗi baki ya ce to ai Allah ban sani ba, kai za ka iya cewa kamar hujja ne ko? Sai Allah ya ce ma me ya hana ka ka tambaya, idlam ya'lamu, da baka sani ba me ya sa baka tambaya ba. So rashin tambaya yanzu shi ne laifin, da haka duk wanda ya yi tambaya idan aka bashi fatawa, to ko da ku wannan fatawan kuskure ne ko, to yanzu ya tsira. Ku ji da kyau jama'a, idan ka tambayi malami ya yi maka fatawa da ijtihadinsa, ko da kuskure ya baka fatawa kuma kai aiki da kuskuren, yanzu Allah ba zai kama ka da wannan kuskuren ba. Amma matsalar shi ne da za ka aiki da jahilci, ko da ka aikata daidai, a nan kuma kana da matsala. Allah ya sa jama'a an gane. Da haka sai malami yake cewa wa qala qabla, kafin wannan zance an samu zancen da wani babban malami yayi, ibn al-qayyim fi miftahi dar as-sa'ada, annahu subhanahu amara bi su'alihim war-ruju' ila aqwalihim. Allah madaukakin sarki yayi umarni a tambaye su malaman, kuma a koma zuwa ga zantukan su, waja'ala dhalika kash-shahadati minhum, sai Allah ya maida hakan ya zan shaida daga su malaman. Allah yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Wancan aya da muka ji, wa ahlu dhikri hum ahlu al-ilmi, da haka malamai sune dai ahlu dhikri din. Wani irin ilimi? Ahlu al-ilmi bima anzala Allah aw bima unzila ala al-anbiya, sune wadanda suka san abinda Allah ya saukarwa da annabawa. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Wa kad amara Allah subhanahu ahlu al-ilmi bil farhi bima atahum, to daga cikin dalilan har ila yau dake nuna darajar su, Allah madaukakin sarki ya umarci ma'abuta ilimi su farin ciki da wannan baiwan da Allah ya musu. Shi yasa jama'a idan Allah ya huwace maka ilimin addini, wallahi kada ka taba ganin kanka a matsayin kaskantacce, ko kana ganin wani da yake da wani abin da ba ilimi ba yana saman ka. Kasa wannan na daga cikin matsalolin da mutane ke samu, kuma la siyama idan ya ga shi bai da abin hannu, za ka ga man tarihin Imam Ahmad, ku dubi duk wannan wahalhalu da ya sha, amma bai kaskantar da kanshi ba, domin yana ganin abinda Allah ya bashi yafi abinda Allah ya basu. Su ba mulki ya basu ba, su ba duniya ya basu ba, yau da su da mulkin da duniya ina yake? Da yawan waɗanda muka ji sunayensa a cikin karatu da aka yi mana yanzu, ba dan falalan Imam Ahmad da ake sa a bayyana mana ba, da ba mu ji labarinsu ba. Haka ne ko ba haka bane? Kaga an batan Imam Ahmad sai ya wanzu, saboda shi malami ne, amma su kuma fa tarihi ya binne bayaninsu. Da haka yau a duniya, da haka yau in ana son a ji labarinsu ma, to sai an zo za a faɗi waɗanda Imam Ahmad ya samu matsala da su, shi ne sai a ambato su. Ma'ana sun shiga alfarmar Imam Ahmad. Kaga bambancin ilimin da abin da ba shi ba kenan. Da haka in kwa ɗaliban ilimi, wallahi mu rinka jin izza na godiya ga Allah, ba na girman kai ba, akan abin da muke a kai, tafarkin da muke a kai, wallahi ba na asara ba ne. Da muke koyon karatun nan, muke koyon ilimin nan, muke bin malamai, wallahi mu ne muka kama hanya mai ci na gaskiya da gaskiya. Ba za ka gane wannan ba sai ka je ka samu wanda kake ganin yana da wadata, ya samu mulki, ya yi abin da an yi, wato kake ganin wani abin duniya ne, ka je ka gan shi a ƙarshen rayuwar shi, Allah ba ya gan shi ya yi tagumi ne yana nadama. taguni yana nadama ina cewa ya laitahu shi ma ya bi irin wannan tafarkin naka. Allah ji kankara rawi ko eh yace wallahi abinda Allah ya bani yafi naka da haka ban neman komai a wajenka na fata fahimta gaskiya ne kuma wannan magana bari ku ji zaku ji ayan Qur'ani zai tabbatar da haka. Allah yace malamai ma abota ilimi su farin ciki da ilimin da Allah ya sani shi ya ba su bai wanda ba wanda yake da irin shi an gane wannan da kyau ko wa akhbara annahu khairun mimma yajma'u an-nas kun gani ko kuma Allah ya tabbatar da cewa wannan ilimin da suke da shi wallahi shi yafi alkhairi fiye da duk abin da mutane ke gogoriyan tarawa a duniyar nan. Fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki a cikin suratu Yunus yake cewa kul kace da su bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu kace da falalan Allah da kuma rahaman Allah zamu zo mu ji fassarar da malamai suka yi ba fassara na ainihin wato a san zuciya ba a murde ma'anan aya a ce wai ai murna da haihuwar manzon Allah da haka wannan shine dalilin maulidi kaga daga jin wannan fassara kai ka san akwai san zuciya dan babu wani magabaci da ya gabace shi akan wannan fassara amma yanzu zaka zo ka ji fassara wato wanda yake daga magabata. Allah yake da wannan zaku yi farin ciki huwa khairum mimma yajma'un domin yafi alkhairi fiye da duk abin da muke ne ke ainihin wato fadi tashi suna son su tara alhakumut takasur ko hatta zurtumul maqabir abinda zaka gama tarawa kuma ka barci a duniya ko ya barka a duniya dole sai an yi ɗayan biyu amma shi wancan da aka ce kai farin ciki da shi gargwadon yadda ka tara gargwadon yadda kake gyara abokin tafiyanka dan ka za shi tafiya tare za ku tafi ba wanda zai iya kwace maka shi ko ka bar mishi sai dai ma wanne fa alkhairi. Malam yace wa fassara fadlullahi bil iman malaman tafsiri sun fassara wannan fadlullahi da aka ce ai farin ciki da shi da imani kaga matakin farko kenan idan Allah ya yi ka mai imani to ka gode wa Allah kai farin ciki da wannan wa rahmatuhu rahman Allah kuma bil qur'an haji jama'a da haka wanda Allah ya sanar da shi qur'ani ba shine malamin ba bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm to shine in Allah ya sanar shi ka qur'ani shine rahmatihi anan da aka fadi an gane wannan da ke ko wal iman wal qur'an kuma al ilm an nafi' wadannan abubuwan guda biyu mutum Allah ya mishi imani a zuciya sannan ya mishi ilimi na ainihin wato sanin alqur'ani to wannan shine ya hada ilimi mai amfani domin duk imanin mutum in ba karatu jahili ne shi duk karatun mutum in ba imani shedan ne shi dan me bambanta shedan da shi shi ma shedan yana da ilimi amma ba imani so in ka hada guda biyun to shine kake zamowa malami irin wancan da ake ta bayani wal amalu salih sai kuma mutum ya aiki nagari wa humal huda wa dinul haq wadannan guda biyun sune shari'a da addini na gaskiya wa huma afdalu ilmin wa afdalu amali kuma shine mafi falalan ilimi da mafi falalan aiki. Akhraj al-Bukhari wa Muslim an Sahl ibn Sa'ad as-Sa'idi qala Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi a cikin sahih din su daga sahabi Salu dan Sa'ad as-Sa'idi Allah ya ji kanshi da rahma ya kara mushi yadda qala yace qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Ali radiyallahu anhu manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ga wa kani shi Ali dan Abi Talib لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الله يشير يد متين قيا قيا تيلو just one person الله يسا يشير يو تسنى ديانك يا في مكا الخير في يد جاجا يراقما مالما سكتي جاجا يراقما سوني أبن هوا ما في درجة أول ننزامني كما أودم بلاربي كما ونن أبن هوا حريو ينا نند درجة سا ina fatan jama'a gani to ka duba kai a zamanin ka me kake gani abu mafi alfarma da ake hawa to ka kwatanta da shi ka shirye da mutum daya ce ya fi maka wancan alkhairi ashe akwai abin da zaka yi wa hidima da ya kai kai wa ilimi hidima babu. Qala ibn al-Qayyim al-Imam ibn al-Qayyim yake cewa wa hadha yadullu ala fadl al-ilm da yazo karkashin wannan hadisin yana bayani yace wannan hadisin yana nuni zuwa ga falalan ilimi wa ta'lim wato bayan ka ilimin kuma ka karanta ina fata an gane wa sharafu manzilati ahli da kuma darajar ma abuta wannan sabgan bi aifi lawi tada rajulun wahidun bil alimi ta yadda idan mutum kwaya daya ya shiri ta hanyar malami kana zalika khairan lahu min humurin na'am wannan mutum dayan nan da ka shirya to yafi maka alkhairi a wajen Allah fiye da jajayen raquma wa khiya khiyaraha kun ga maganar ko jajayen raquma kuma sune abin hawa mafi daraja wa ashrafaha kuma sune mafi wato daukaka inda ahliha a wajen su larabawa famazzannu biman yahtadi bihi kullu yawmin tawa'ifun minan nas Allahu akbar to me kuke tunani a ce ga wani bawan Allah shi yanzu ba mutum ɗaya taba shiryarwa ba a kowace rana sai an samu mutane da yawa da suka shirye sanadiyar shi dan Allah su waye ake shiriya da su a kullun irin haka in ba malamai ba shine kullun yake karantar da mutane a cikin karantarwar ka ji wani karatun da baka taba sani ba wani ka sani ka manta ya tuna maka an fahimta ko wani rikicin ka kado ka ka zo gare shi ya baka fatawa ka samu mafita kullun aikin malami kenan ta yaya za a samu wanda yake daidai da shi jama'a dama ba za a taba samu ba da haka aikin nan jama'a kamar yadda muka ce aiki ce ta wato mutum ba zai yi asara ba asarar kadai da zaka yi shine in ka bata niyyanka akan shi Allah ya kyauta bayan da ya gama wannan sai ya ce wa akhraja Abu Dawud har ila ya alimama Abu Dawud ya fitar da ainihi wato hadisi wa ghairu da wasu shi an Abi Darda daga sahabi Abu Darda kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yana cewa al ulama'u warathatul anbiya malamai sune magada annabawa jama'a akwai wanda yake annabawa daraja da matsayi a wajen Allah kaga babu to sai aka ce kai ne magajin su idan muka ƙara kwatantawa da abinda mu muka fi sani a yau to shine zamu gane karatun ka duba mutanen da ake ganin sune suka gama samun komai a duniya a yau shine za a ce masu kuɗi da ƴan kasuwa da ƴan gidan sarautu ko to sai a ce ƴaƴan su ka duba yadda mutane ke girmama su a ce ga wani ɗan gidan sarauta mahaifin shi ya rasu shi ya zama sarki kaga za a rinka girmama shi ko ko a ce ga wani hamshaki ko mashahurin mai kuɗi wani ɗan kasuwa wanda yana da dukiya ko ta ko ina aka waiga yau sai aka ce ya mutu ya bar wani ɗakwaya ɗaya kowa zai rinka giftan wannan ɗan ko to amma ba su kai darajar waɗanda suka gaji annabawa ba ina fatan jama'a an gane manzo Allah ya ce wa innal anbiya'a lam yuwarrathu dinaran wala dirham karshen hadisin annabawa ba dinari da ba kuɗi suka bari a gaja ba dan wannan kuɗi ba tabbas ba ce ina fatan fahimta babu tabbas a kuɗi innama warrathul ilma ilimi suka gada faman akhadha bihi akhadha bihazzin wafirin duk wanda Allah ya bashi rabo a ilimi to wallahi ya kama cinyar rago inda yake yafi ko ina tsoka shine ma'anan akhadha bihazzin wafirin Allah ya sa mu dace sai malam yace wa hasbuka hadhihi daraja kaga wannan daraja ka kai ta ishe ka majdan wajen abin a yaba maka wa fakhran kuma abin kai tinkaho da shi wa bihadhihi rutba sharafa ka kai irin wannan daraja ka samu matsayi wa zikra kuma ka zama abin a ambata ka fa kamala rutbata fawqa rutbatin nubuwa kamar yadda muka san babu daraja saman annabta fala sharafa fawqa sharafi warithi tilka rutba daka wallahi babu darajan wanda ya gaji irin wannan daraja da aka ce ba wanda ya kashi shine na annabta wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai kuma hadisin manzon Allah da yake ci gaba da bayyana matsayi da darajar malamai annabi yace innal mala'ikata latadawu ajnihataha li talibil ilm ridan lima yaqulu ku duba fa mala'iku shimfida fakafukansu suke yi akan hanyar da dalibi zai bi da haka dalibin ilimi sadda kake tafiyan nan ko ba ƙasa kake takawa ba mu ne kawai muke ganin ƙasa kake takawa amma akan fukafukan mala'iku kake tafiya ka duba duk wani mai daraja yau ko wani mai matsayi ko mai mulki idan zai zo cikin al'umma za a yi wani taro sai a dan shimfida wani jan dadduma haka ko wai saboda matsayin shi shi ta nan zai bi to ba dadduman da aka kera a masana'anta a duniya kai kake takawa ba fukafukan mala'iku kake tafiya akan su wani daraja yake wannan wannan dalibi kenan fa mai zuwa koyon ilimin fa ma zannukum bil alimi alladhi yuallimu al-ilma me kuke tunani game da malamin da yake koyar da wannan dalibin to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala ibn jamaa al-imam ibn jamaa a cikin wannan littafin nasa dai har ila yake cewa wa'lam ka sani ya kai dan uwa annahu la rutbata fawqa rutbati al-ilm wallahi babu wani daraja a fawqa rutbati man tashtagila al-mala'ika wa ghayruhum bil istighfar wa ad-du'a ilahu wa tad'u lahu ajnihataha babu wani daraja da yake darajan wanda mala'iku fa wanda ka duba yadda Allah ya sifanta su halittu ne na musamman su ne na kusa da Allah an fahimta su Allah ya sanya ba sa saba mishi ko miskarin zarra duk abinda Allah yake so shi suke yi amma kuma saboda matsayinka yanzu ya wuce su zo su yi maka service kadai a'a shin fuda fuffukan su ma ba su yi a ƙasa ka rinka tafiya kana takawa sannan in ka gama tattakawa ka zo inda zaka zauna a koya maka karatu sai kuma yazo ya maka inuwa ya kewaye ka ya ta maka addu'a tunda ka zauna yau mala'iku suke ta zubga maka addu'a suna cewa Allah ya gafarta maka Allah ya ji kanka to dan Allah waye kai irin wannan falala jama'a babu wallahi babu malai yace wani daraja ya kai ga wanda mala'iku zai shagaltu da al'amarin shi yana neman masa gafara yana masa addu'a sannan ya shimfida masa fuffukansa wa annahu la yunafasu fi du'a'ir rajul salih sannan kuma zaka ga har ila yau rige-rige ake yi wajen addu'an bayin Allah na gari aw man yuzannu salahu man yuzannu salahu idan aka ga mutumin kirki wanda ake fatan mutumin arziki ne idan ya maka addu'a da Allah ya kake ji ba alfarma ma kake nema ba kace a kan makallar da Allah ku sa mu addu'a ku yi mana addu'a sai ka ji mala ya ce Allah ya maka albarka sai ka ji wani dadi ko sai na kuma a ce mala'ika yake maka addu'a kuma tabbas mala'ikan na yi shine abinda mala yake cewa sai ya ce fa kaifa bi du'a'il mala'ika to me kuke gani game da addu'an mala'ika inna mimma la shakka fi mala yace yana daga cikin abinda babu kokonto akai anna tawqir al-ulama kun ga girman malaman nan da muke magana mimma amara bihi Allah wa rasuluhu wa salafus salih umarni ne na Allah umarni ne na manzon Allah umarni ne na malamai magabata to shine nan zai kawo mana aya daga cikin ayoyin da Allah ya umarni cewa mu girmama malaman nan sai fara da tafsirus salafi fi qawlihi ta'ala zai mana bayanin ayan Allah nan ne da kuma fassarar malamai magabata fannin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum zaka zo ka ji su wane ne hakikanin ulil amri to ya ji numfashi kwarai wajen kokarin tabbatar mana da maganganun magabata akan wannan ayan idan muka zo ba za mu ainihin wato yawaita tattauna bayanan ba dan maimaita su za su tafitar mana da ma'anan insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace anan zamu saurara sai Allah ya kai mu darasi na anjima insha Allah sallallahu wa sallama ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi